sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran akalla jihohi 13 a Amurka za su tabbatar da dokar hana zubar da juna biyu bayan matakin kotun kolin kasar na soke hukuncin Roe versus Wade, wanda ya ba mace damar zubar da ciki kusan shekaru 50 da suka wuce, yayin da dama ake da wasu dokoki da ba a aiwatar ba tsawon shekaru. Wasansu a kwanan nan aka aiwatar da su. Wasu jihohin na iya tabbatar da dokokin na hana zubar da ciki ba tare da bata lokaci ba, yayin da wasu jihohin kuma za su bi sahu nan ba da dadewa ba. Jihohi 13 da ke da dokokin da za su haramta ko dakatar da zubar da juna biyu saboda hukuncin soke Roe versus Wade da kotun kolin ta yi jiya Juma'a su ne Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah da Wyoming. 'Yan majalisar dokokin kasar Somalia sun amince da nadan Hamza Abdi Bare a matsayin sabon Prime Minister kasar. 'Yan majalisa fiye da 200 da suka halarci zaman da aka yi a yau Asabar a birnin Mogadishu ne suka goyi bayan Bare, wanda kuma dan majalisar wakilai ne. Bayan da aka kada kuri'ar a wata hira ta musamman da muryar Amurka, Bare ya faɗi cewa zai kafa gwamnati mai ƙarfi don tunkarar abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka sanya hannu a dokar hana fatauci ko hallaka dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a duniya, bai sa aka daina hallaka irin waɗannan dabbobin ba a cikin ƙasar. Abin da ke nuna hakan shine yadda ake kama jama'a da wani abu mai nuna an hallaka nau'in dabbobin, kamar yadda aka kama fatun jakai fiye da 2000 a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin ƙasar. Ga wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yanzu bai kai wata uku ba da aka kama wasu mutane da safaran naman jakuna fiye da 1000 a jihar Kebbi suna yunkurin fita da shi, abinda ya saba wasu su sana dokokin Najeriya. Sai gashi an sake kama fatun jakuna fiye da 2000 a jihar, a cewar kontrolin hukumar hana fasa kwabri a jihar Joseph Atta.
Yanzu ba ma 2000 ba, yanzu mun kama fatan jaki wanda ya nuna cewa an yanka jakuna 2820, kenan kusan 3000. In an bar irin wannan sana'a, to kenan yanzu ba da dadewa ba. ƴaƴanmu kusa sun je gidan zu kafin ma su san menene jaki.
Wannan lamarin yana faruwa ne duk da kasancewar Najeriya ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka yarda da hana fatauci ko kuma kashe dabbobi masu fuskantar barazanar ƙarewa a doron ƙasa da suka hada da jakuna.
Yanzu ban kasanmu tare ta ba wannan hannu, sai mu kuma kawai mu zauna a nuna ma kasashen waje cinin kenan kamar mu ba mu iya aje yajejeniya ko kuma irin agreement da muka doka da su. To in mun haka, mun ba ta makan mu suna, mu nuna mu kasa ce wanda ba za iya dogara da mu ba, in ko kuma aiwata siri ko kuma yajejeniya da mu ba.
Hukumar ta hana fasa kwabri ta hannun ta fatun jakunan ga hukumar kulawa da shige da ficen nau'o'in keɓantattun dabbobi da kuma kayayyakin amfanin gona, wadda wakilin ta Mr. Idris Dakat ya ce ba wannan ne karo na farko ba da aka kama irin waɗannan fatun jakuna a Najeriya.
Akwai kame-kamen da suka yi da Kano da kuma Niger da birnin Kebbi, muna experience yau wajen kusan 6,825 da aka kama. Shi ne muke roko da ku ku daina wannan aiki. Kuma na biyu, mun faro da wata program 2019 cewa mutane su zo, za mu sa su yi kiwon da doki don a samu amfanin sanin da ya kamata.
Masu sharhi akan lamarin yau da kullum irin Farfesa Tukuru Muhammad Baba na ganin cewa a Najeriya ba sanya hannu ga yarjejeniya ne ke da wuya ba aiwatar da cika yarjejeniyar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau muna shiri na 64 inda za mu tattauna batun haɗin kan Najeriya gabanin zaben shekara 2023. Bari in haɗa ku da abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya wanda zai gabatar da mahalarta zauren. Nasiru, bismillah.
Jama'a barkanmu da shigowa wannan zauri na VOA wanda zauri ne mai tattauna kan lamura na yau da kullum da suka shafi al'amuran Najeriya da sauran kasashe waɗanda duka suke sauraron wannan sashi na muryar Amurka da kuma kallon irin shirye-shirye da ake yadawa ta kafafen talabijin da kuma yanar gizo. Wannan zauri na VOA wato ya dan kombibi zauna a nan Abuja ba, saboda yadda aka ƙara fada da aikin shi zauren, inda aka dan karkata aka shiga wasu kasashe na nahiyar Afirka ta yamma, aka shiga jamhuriyar Niger, to ina jin watakila maimakon a shiga Ghana sai aka dan shigo Najeriya saboda muhimmancin irin abubuwa da suka faru kwanan nan a kasar nan. Taken taron shine zaman lafiya da haɗin kan ƙasa gabanin babban zaben 2023. Wannan kuma ya zama mai muhimmanci ne saboda abubuwa masu ban takeici da suke faruwa a ƙasar nan waɗanda suke taɓa zaman lafiya ɗin. Wasu abubuwa in sun faru sai a ga kamar ba za a sake dawowa a ma zauna lafiya ba, amma cikin ikon Allah da yake ita ƙasa ce mai albarka sai ka ga an sulhunta an zauna lafiya. Kamar irin abubuwan da suka faru kwanaki a Sokoto wajen ɗalibai 'yan makaranta, kazalika da abin da ya faru kwanan nan a jihar Anambra inda ya shafi wata mata da 'ya'yanta gabaɗaya, sannan da kuma abin da ya faru a kasuwar Daidai inda a sanadiyar wani lamari wanda bai kai ya kawo ba, misali hatsari ne ma ya faru tsakanin wani mai babur ne ya samu hatsari da wata mata, shikenan sai aka fassara abin ya koma wani babban rikici, har aƙalla mutum hudu suka rasa ransu, mutane da dama suka samu raunuka. To ƙasar nan babu shakka ya kamata a zauna a riƙa tattaunawa, masu tsawatawa su ci gaba da tsawatawa. To shine amfanin aikin irin wannan zaure na VOA, kuma darasin da in Allah da za mu tattauna a yau kenan. Muna tare da manyan baki da ke wakiltar sassa daban-daban, musamman ma dai shahararrun fuskoki da za a gani a babban teburi, waɗanda suka haɗa da babban mai bishara wato Reverend James Mobelwe, wanda kowa ma ya san shi ya taɓa shiga cikin hatsarin da ya na addini da ya faru a Kaduna, inda in an kula har ya rasa hannunsa, daga bisani ne ya koma kuma yana yaɗa bishara ta zaman lafiya gadan-gadan. Tare da shi kullum ana jin labarin shi Sheikh Nureni Ashafa, wanda babban malami ne da yake shiga tattaunawa tsakanin addinai domin a samu fahimtar juna, a riƙa girmama manufofi ko kuma in ce dokokin addinan juna. Sai kuma muna tare da yar gwagwarmaya ta mata shahararriyar dattijuwa Hajiya Mariya Baba daga Kano, wacce zan iya cewa ita ɗaya gayya, don inda tana waje to in Allah ya yarda ina jin mata za su amince cewa an wakilce su a wajen wannan taron. Kazalika muna tare da wani babban mai bishara wato Pastor David Tasa daga Good News Gwagwalada, wato babban karamar hukumar nan da ke dab da filin jirgin sama da kuma karamar hukumar Kuje a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Pastor David Tasa, barka da shigowa wannan zauren, kai ne dama a ƙarshe. Muna jiran wakili daga kungiyar Jibius Sheikh Tajuddin Muhammad da muke fata zai shigo, sai wakili daga kungiyar Tijaniya Sheikh Alkasim Yahaya Yawuri, sai kuma wakili daga kungiyar Shia Malam Ibrahim Gamawa, duk muna jiran su shigo wannan zaure saboda su bada tasu gudunmawar. Kazalika muna da wasu daga cikin sanannun fuskoki kamar Malam Alhaji Dodo Oroji, wanda zai dan tabo mana tarihi kaɗan na abubuwa da suke faruwa a arewacin Najeriya, wato tun tarihin zamanin marigayi Premier Sardaunan Sokoto. Ina jin watakila shi Dodo Oroji ya dace ya yi wannan babban aikin. Kazalika muna tare da Gimbiya da Gani ba tambaya, wato Maryam Aliyu Abdullahi, farfesa ce ma gaba ɗaya kuma jagaban matan Zanzo, kuma gimbiya ce ta musulmin garin Juwa a nan babban birnin tarihin Najeriya Abuja. Na ga Hajiya Aisha Abdullahi daga Maiduguri ta kanar ta Kano kenan. Akwai kuma irin su Ya'u Yakubu Yobe, naga Aliyu Shamaki, naga Aminu Tahir Bago daga Bauchi Arewa maso gabashin Najeriya, Alhaji Hassan Iyatawa. Muna makamara ba da zuwa wannan sauran. Ma ce malamin nan ne, watakila ba mu ambaci sunansa ba. Ko me sunan malamin? Bishop ne ma? Oh, ga Bishop ma nan.
Bishop Maji.
Bishop Maji.
Yana nan a takarda.
Oh, yana nan.
Jonathan Maji.
Jonathan Maji.
Yin
sun tashi za su yi jawabi sai su faɗa. Babban abu za mu fara wannan taron gadan-gadan. Bayan mun je babban teburi za mu zaga mu ba kowa minti biyar-biyar. Daga nan akwai tamboyi shi kenan sai mu tashi. Muna fata ko gabanin mu tashi za a samu bayanai masu inganci masu ƙarfi waɗanda za su kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimtar juna tsakanin al'ummar Najeriya, domin ana cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Wasu ma sai suka kara da cewa duk da darajar ɗan sarki, hakan ya fi ma sarkin ma gaba ɗaya, domin in ba zaman lafiya shi ma sarkin ba zai iya zuwa fadarsa ya yi sarauta ba. Saboda haka babu abin da yake zaman lafiya a ƙasa muhimmanci. To sannan a tare da ni zan miƙa abin magana ga shugabar wannan ofishin, wato Hajiya Madina Dauda na Dabo. Muna tare da duk kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, irin su Halima Abrao, su Benjamin Ogagon, su Hawa Umar. Ok, Shamsiya ma tana nan ba, ina ganta dazu. To duka dai muna tare, sai kuma wanda ba fi gani ba da yake yana bayan na'urori shine Awwal Salihu. Muna fatan za a yi aiki yadda ya kamata, kuma ba za a samu wani cikas ba a lokacin da muke wannan aiki. Kazalika masu kallon wannan shiri kai tsaye ta shafin muryar Amurka na yanar gizo sa iya yin tambayan Allah da za mu iya bakin kokarin akwai tambaya mu karanta saboda waɗannan manyan baki su amsa. Ajiya Madina.
To, kamar yadda abokin aiki na Nasiru Adamu Alhikaya ya gabatar, ina so in muku maraba da zuwa wannan shiri na musamman da daga ƙasar Nijar kamata yayi mu je ƙasar Ghana ne. Sai shugaban sashen Hausa ya ce lokaci yayi da za a yi wannan shiri, a yi muƙabala mai kyau, a fitarwa mutane da inda matsaloli suke na ƙoƙarin haɗa kawunan mu gaba ɗaya a Najeriya nan. Ba bambancin addini, ba bambancin jinsi, ba bambancin inda kowa ya fito. Idan ma aka ce za a yi fashin baƙi a kan waɗannan abubuwa, ba waɗanda suka dace da yin wannan fashin baƙi sai waɗannan manya guda biyu da Sheikh Nuraini Ashafa da kuma Reverend James Muvelwi. Yana ɗaya daga cikin waɗanda abin ya taɓa shafa a Kaduna har ya rasa hannunsa guda ɗaya. To ba wani wanda zai iya bamu tarihin waɗannan abubuwa da kuma illarsu kamar shi. Sun kuma yi sama da shekaru 28 da kafa ƙungiya wacce ba abin da take yi sai ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da jinsi-jinsi a duniya baki ɗaya ma. Tunda na san an taɓa gayyatar su ƙasashen Turai daban-daban, kun je ƙasar Paris, kun je Jamus, kun je America, kun je duka saboda wannan ƙungiya taku. Ina so in fara ne da tambaya. To wai me zai sa har wani yayi mummunan kalami akan addini da bai sani ba? Shin jahilci ne ko kuma mummunar da'awar shugabannin addini ne? Ko dai za a ɗora laifin akan siyasa da ta shigo cikin rayuwar mutane? Bari in tambayi Reverend James Muvelwi, shi zai fara buɗa mana wannan taro da amsa tambayar.
To, na gode jama'a masu sauraron mu duk inda kuke a doron ƙasa. Ina so in ce muku salama ya kasance tare da ku. Wannan ita ce gaisuwa da Isa alayhi salam, wanda muke kiran shi Yesu Kristi ya kawaya mana, shi sa na fara da shi. Wato manyan baki da ke nan gurin, ina ba kowa girman sayen da Allah ya basa, musamman kuma gashi babban abokina Hassan Nane ko Usaini. Mukan yi kuskuren kowa ne ne Hassan, kowa ya Usaini, amma a cikin ɗayan shi ɗaya ne ya ɗauki ɗaya cikin ni, kuma na ɗauka na biyu. Da wannan mabuɗiyar magana, ina so in ce lallai wannan abin da ya faru a ce mutane yanzu mutum ya shiga cikin hurumin wani yana mishi fasara na ko addini ko fahimtarsa ko wani abu da yake da dangane da al'adansa, ya yi shi a hagunce. a to lalle babban abu ne wanda ya kamata kowa yayi tur da wannan. Isa Almasihu ya gaya wa dukkan Kirista a doron ƙasa, yace kada ka ce ma wani raka, raka ma'ana kada ka zage wani ko wani abinsa, domin a ƙarshe za ka shiga cikin wani haɗari na hukunci na Allah. Ma'ana a ranar tashin kiyama, duk wanda ka zaga to za ka bada lissafinsa a gaban mahaliccinka. To kaga idan wannan yana nan haka, to yana nuna cewa ababen da suke faruwa yanzu da ake ba su fasara irin na addini, to akwai jahilci ciki. Domin ba sai ma ka ambaci addinin wani ko jinsin wani ko halittu yadda Allah ya halicce shi, sai dai a Hausawa da suke jin mu dai kullun kowa da nakasansa ake kiransa, sai ka ji an ce James mai hannun roba ko Musa Gurgu. To ga irin wa'annan ba wai a gare su ya zama wani abu bane, amma ga wani wato masu tarbiya irin daban da ta malam Bahaushe, zai ga kamar an mishi wato zagi ne ko kuma an mishire ne bisa ga abin da Allah ya bashi ko kuma wani jaraba da yake da shi. To manyan shugabannin addinai kuma wa'insunsu saboda son zuciya sai su dinga maida abin da ke haram halal, abinda kuma ke halal su mai da shi haram. Duk wanda ya ba su lada irin ta kuturu da lokacin aski, sai ga sun mata aski, saboda menene wani ya karba ladan wani dole ya ma wannan aikin. To ire-iren wa'annan ne in sun fito fili, sai ga suna abubuwa, suna jifa, suna suka, suna yaba wa juna tabo, wannan ya caba ma wancan, ya caba ma wancan. To duk wanda bai yi magana ba ma yana barota kamar malamin addini, sai a ga kamar ai wannan an siye shi. Dan amshin shata ne. To mu a tahiya da muke na kusan shekara 28 kenan, idan masu kallo za su iya gani, saboda mugun fahimta da irin koyarwa da aka yi mana, an cusa mana kiyayya da hasada da rashin son juna, sai ya kai ga mun shiga wayansu halaye wanda a 1992 cikin wayansu al'amura da suke da nan gane ga batanci ko kuma irin koyarwa da aka yi mana, muka fita sai muka rasa hannu a cikin ababa da muke cewa da shi wai muna kare wurin addini. Kuwa kare addini ko na Allah ne. To idan an ce kada ka kai wa wani cakuna ko ka kai mai wannan, amma ka kare kanka, to wata ɗan layi ce, siririyar layi tsakanin kare kai da kai farmaki. To a kyawun abu shine a koyawa juna zamantakewa da mutunta juna. Idan ka mutunta ne, mutunta ka. Idan ka faɗa abu mai kyau game da addini na, in magana mai kyau game da addininka. Amma mafi kyau shine ka yi haƙuri, ko da an yi wani magana ka yafe na yafewa. In kuma abin za ka kai gaba ne, ka kai ma waɗanda suke da wannan izini na hukunci irin na waɗannan. To lallai kuma 'yan siyasan da suka shigo, lallai kam sun ɓata abu. 'Yan siyasa na nan suna jira sai lokaci ya yi, sai kaga suna kai suki ga wani su ce ai ana min haka dan ni ba dan addini kaza bane ko kuma ni ba dan wuri kaza bane. Alhali ko abinda ake nema ba ta da addini, idda da dan hannun da zan ciro naira in mika, zaka ga ba sa addini akai ba. Akan wannan sai su kashe juna ko kuma su rayar da juna. Inda suke tare suna tare akan naira, inda ba sa tare sai su je su zuga mu, mu kuma sai an zo sai mu ta kashe juna, suna nan suna yi mana tafi a can. To a takaice abin nake son faɗa a nan shine cewa wannan abin son kai ne, son zuciya ne, kuma dole ne mu malaman addini ya koma gare mu ne mu tabbatar da bamu yadda mabiyan mu sun je sun shiga sun halaka ba. Domin ayan Allah na cewa idan ka yadda wannan kananan na waɗannan har ka sa su suka je suka yi wani abu har suka rasu, to zan nemi jinin su a wuyan. Sannan aka ce ka nemi zaman lafiya da kowane mahaluki a doron ƙasa tare da rayuwar tsarki, in ba haka ba ba za ka ga Allah ba. To muna roƙon ga duk masu sauraron mu, kuma bari in ƙarasa da cewa a ƙungiyar mu da muke aiki yau shekara 29 ba mu taɓa kira a narki a zama ɗaya ba. Mukan cewa ka riƙe addininka yanda Allah ya baka addininka, nema a riƙe addini na yanda Allah ya kawo. Wani a ce muna yin gamin gambiza ko kuma na a zo a narki ana haleluya ana Allahu akbar, a'a ba shi bane. In ma baka riƙe addininka da kyau ba, baka ma cikin ƙungiyar mu. So wani ya ce an zo an narki an zama ɗaya samsam, mallan gashi nan shekaru 29 yana ta dawa in tuba. Ni ma na yi shekaru 29 nake ce tuba, sai aka wannan kalman suke koya min lakun dinikum wala yadin. Nagode.
Da waɗannan bayanai na Rabaran James Movell Wuye, zamu dakata a yau, sai makon gobe zamu dora idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin yakan kama, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
zuwa gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. A malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya jika ka? Ko zaka gabatar da kanka?
Eh, sunana Samuel Salis.
To malam Zabi, kai mutumin wani gari ne?
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Local number.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka, pure water ko? To yanzu wannan pure water malam nawa ake sai da pure water?
Naira 20.
Ko wani kwaya daya ko ledar gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran Zabi haka.
Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Shi ya kawo haka.
Yanzu malam ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na tun 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai, kusan shekarun ka fa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawowa, in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sai da rake a nan garki. A shekarun baya ɗin kamin na koma wannan.
Okay, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma sun samu ne samu wanda ta shi wannan. Gaskiya.
Insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo.
Insha Allah.
To malam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci. Kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan Garki. A nan transformer.
Garki transformer. A nan kake da zama. To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki ne yanzu.
Ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kaman kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zan ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan?
A watan ba.
To amma malam yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah. Ga wakin gwargwado ana samu 2,000, 1,500 naira 1,000. Amma idan lokacin zafi ne ana iya a fi haka. Yanzu lokacin damuna ne kana samun 1,000, wata ran bawa ka samu 1,000 din ma. Yanayin damuna da ake cike yanzu.
To malamin yana da iyali kuwa?
Gaskiya da iyali. Ina da mata daya da ƴaƴa biyu.
ƴaƴan ka biyu, mata daya, ƴaƴa biyu.
Yanzu.
Masha Allah, Allah ya raya su.
Amina.
To suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai?
Suna Faskare local government.
Wacan Katsina, jihar Katsina. To kana ɗaukan kaman wani tsawon lokaci kamun ka je can ganin gida?
Yana yin wata biyu, wata uku haka sai na koma.
Kana wata biyu, wata uku? Kamun ka je ganin gida.
Kwarai kuwa.
Malam yaya maganar karatu fa? Karatu an koyi karatu, an yi karatu boko?
Na yi karatu boko da Islamiyya ba ni mata babu gaskiya. Domin ma ina secondary na karatu da na tsaya. Na kai aji biyar.
Ka kai aji biyar na babban secondary?
Nan karatu na tsaya mu wallahi.
To amma menene dalilin da yasa malam ka dakatar da karatu?
Wallahi yanayi na rayuwa ne. Yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma in cigaba da karatu.
To yadda yanzu na ga abubuwan suna tafiya, idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe za ka sake koma makaranta ka ci gaba.
Sosai kuwa, sosai wallahi. Ina farin ciki ko gobe ma zan samu dama Allah zai koma. Domin ilimi shi ne da shi ke zaman duniya, koma haka ba.
To amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake faɗa ba wanda yanzu kai?
Wallahi na fahimta. Kawai ne rayuwa ne kawai. Don a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashen da ake a halin yanzu. wallahi
to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
na gode Allah ya saka ne Allah ya taimake ku
amin
na gode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.